الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدكم لنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 2 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 30 suratul rum kafin haka ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata gabata darasin mu na ummatul ahkam hadisi muttafaqun alayhi hadisin da asma'u Allah ikara mata yadda take fada cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yanka duki mu da iyalin gidansa muka ci hadisai sun wuce hadisa fa wadanda suke tabbatar da halaccin cin naman duki don haka babu wani dalili wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke haramta cin naman doki don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya kafa hujja ne da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul nahl wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa mu ne muka halicci dawakai da albadari da jakai yi tarkabuha wa zina don ku hau ku yadu al-Imamu Malik Allah ya ji kansa sai ya ɗauki wannan lamun ta'adil cewa illar da ta sa Allah ya halicci doki da jaki da albadari don a hau a yadu don haka ya kafa hujja da wannan aya game da haramcin cin naman doki malamai suka maida masa martani suka bashi amsar cewa wannan lamun kin ba ta fa'idantar da haramcin cin naman doki iya abinda lamun kin take bayani a nan galibin wato amfanin da ake yi da doki da jaki da alfadari shine a hau a yi ado amma ba dan yana nuna cewa cin naman doki haramu ba malamai suka ce wannan daidai yake da hadisin da ke cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin wani daga cikin magabata waɗanda suka gabace mu na al'umma wato ya ma saniya da mutu yana korata saniyar ta waiwayo tai masa magana tace masa ni ba a halicce ni ba saboda haka dan ayi labtu a hau bayana tace ni an halicce ni saboda numa kawai yanzu wannan sai ka ce saniya cin namun saniya baya halatta sai a je a yi noma a kulla mata hauya a yi noma da ita Allah ya ba ta ikon magana ta yi magana ta ce masa ni ba a halicce ni ba dan a lauta mun kaya a hau bayana an halicce ni saboda a yi noma da ni hadisin yana cikin sahih bukhari don haka amma magana wadda take mafi bayyana a malikiyance cin namun doki makaruhi ne ba haramu ba ne abin da yake tabbas a malikiyancen ba haramu ba ne makaruhi ne kamar yadda yake cikin irshadus salik littafin da ake kiran shi askar yake cewa wal azhar al karahatu fil khayl magana mafi bayyana karhanci game da cin naman doki ba haramci ba don haka dai a takaice cin naman doki halal ne mu ma abin da yasa ba ma cin shi anan wadatar nama ke gare mu ana da wadatar nama yasa amma ba dan kasancewar cin doki ba ya halatta ba na'am
kamar da dai yana ba ko ni kai da dauko wani je ki domin shiga masallaci ne mai
ya abin da zaka tambaya shin ya halatta mai janaba ko mai al'ada su dafa alqur'ani jumhurin malamai sun tafi akan cewa da mai janaba da mai jinin biki da mai jinin al'ada baya halatta su dafa alqur'ani sun kafa hujja da dalilai da dama sai dai duk dalilan da suka kafa hujja da su babu dalilin da zai iya zama hujja in ma ya kasance dalili ne bahifi ko kuma a cikin dalilin babu wajhud dalala kamar yadda babban dalilinsu na farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul waqi'a innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ubangiji ta'ala ke fada innahu lalle wannan abin da ka zo da shi la qur'anun lalle wani abin karatu ne karim wanda yake mai daraja wanda tushensa fi kitabin maknun yana cikin littafi wanda yake suturtacce wanda ido baya hango shi shine lauhul mahfuz asalin wannan alqur'ani daga cikin lauhul mahfuz aka ciro shi kamar yadda Allah ya faɗa wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim sai ya ce la yamassuhu illa al-mutahharu ba wanda ke shafarsa illa al-mutahharu sai ababen tsarkakewa lafazin al-mutahharun jam'i ne na mutahhar in aka ce mutahhar ismu maf'ul ne ma'ana abin tsarkakewa akwai bambanci tsakankanin mutahhir da mutahhar idan aka ce mutahhir ismu fa'il ne ma'ana mai tsarki kenan idan aka ce mutahhar abin tsarkakewa to kaga anan cewa la yamassuhu illa al-mutahharu ba wanda ke shafar shi sai ababen tsarkakewa ba masu tsarki ba a ababen tsarkakewa to anan ka dauka ma kamar yadda suka tafi akan cewa sai masu tsarki to wa ake nihi da mai tsarkin ana nihi mu'minai ko ana nihi waɗanda ba su da janaba ko ana nihi masu arwalla domin mu'mini tsarkakekke ne an gane ko mumini mai tsarki ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hango Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ko kuma da yake cikin wata riwaya ana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kewaya cikin wani titi daga cikin titunan Madina sai ya hadu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda an dan zauna Abu Huraira sai ya tashi ya zari ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san tafiyarsa zuwa jimawa ya dawo Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa aina anta ya Abu Huraira ina ka tafi sai ya ce ya Rasulullahi kuntu junuba lokacin da nazo gunka ina da janaba dan haka kuma ina kyamar na zauna tare da kai ina da janaba don haka na tafi nayi wanka manzo Allah yace subhanallah innal mu'mina la yanjus. Manzo Allah yace mamaki, yace ai mu'mini baya zama najasa, mu'mini ba najasa bane. Kaga mu'mini akan kira shi mai tsarki. Haka misali wanda ba shi da janaba ana kiran shi mai tsarki, haka wanda yake da arwala ana kiran shi mai tsarki. To nan da yace la yamassuhu illa al-mutahharu, shin da aka ce ba masu shafar sa sai masu tsarki, in ma mun dauke shi akan haka, to ana yana iya daukan ba wanda ke shafar al-Qur'ani sai mu'mine, kafiri baya halatta ya dafa al-Qur'ani. Ko kuma la yamassuhu illa al-mutahharun, sai waɗanda ba su da janaba, mai janaba baya halatta ya dafa al-Qur'ani. Ko kuma la yamassuhu illa al-mutahharun, ba mai shafar al-Qur'ani sai masu tsarki, ma'ana waɗanda suke da arwala, wanda baya da arwala baya halatta ya dafa al-Qur'ani. Shi ko ka'ida malamai suka ce idza faraka lihtimal babal al-istidlal, idan tana yiwuwa ta kutso kai to kafa hujja ya baci. Duk lokacin da za a ce yana iya yiwuwa kaza ne, yana iya yiwuwa kaza ne, yana iya yiwuwa kaza ne, to ba maganar kafa hujja. Kina yana iya kasancewa mu'minai ake nihi, yana iya kasancewa waɗanda ba su da janaba, yana iya kasancewa waɗanda suke da arwala. Sannan da wancan hadisi na Amr ibn Hazm, Allah ya masta al-Qur'ana illa zahir, wannan hadisi bai inganta ba. Don haka dai a takaice, duk dalilan da jumhurin malamai suka zo da su akan cewa mai janaba da mai al'ada da mai biki baya halatta su dafa al-Qur'ani, babu dalilin da zai iya zama hujja. Don haka sai a koma asali, asali shine halacci. An gane ku? Dan babu wani dalili wanda zaka iya kafa hujja wanda ya haramta musu dafa al-Qur'ani a cikin irin wannan yanayi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa, mun gama sura ta 29 a ɓangaren lissafi, suratul ankabut kai tsaye insha Allah. A yau za mu tashi farkon sura ta 30 daidai a ɓangaren lissafi, suratul rum. Ita wannan sura ta samu wannan suna tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zamanin sahabbansa, kamar yanda hadisi ya inganta a cikin sunan Tirmidhi, riwaya ta Abdullahi dan Abbas da Niyar ibn Mukrim al-Aslami, Allah ya kara musu yadda. Sababin ambatanta da wannan suna suratul Rum, domin a cikin wannan sura ce ɗaya-ɗaya aka ambaci wannan lafazi ar-Rum. Dukkan wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani ba za ka samu wannan lafazi illa a cikin wannan sura, don haka aka ambace ta da suratul Rum. Ita wannan sura gaba ɗayanta sura ce makkiya, kamar yanda malamai suka yi ittifaki akan haka, sura ce makkiya. Bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu game da tantance sura makkiya game da sura wadda take madaniya. Mun yi bayanin malamai suna da maganganu uku akan haka. Faɗa ta farko, wasu malamai suka ce dukkan surar da ta sauka a birnin Makka za mu kiraye ta sura makkiya, duk surar da ta sauka a birnin Madina za mu kiraye ta da sunan sura madaniya. Faɗa ta biyu, wasu malamai suka ce dukkan surar da muka samu ya ayyuhan nas a cikinta to za mu kiraye ta cewa sura ce makkiya, duk surar da muka samu ya ayyuhan ladina amanu a cikinta to za mu kiraye ta da cewa sura ce madaniya. Faɗa ta uku, wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka kafin hijira zuwa birnin Madina to za mu kiraye ta sura makkiya, duk surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa birnin Madina za mu kiraye ta sura madaniya. Faɗa ta farko, don haka ba yanda za a yi ta samu gunzama na cewa dukkan sura wadda ta sauka a Makka a kiraye ta da sunan sura makkiya, wadda ta sauka a Madina a kiraye ta sunan sura madaniya, wannan faɗa ba za ta samu gunzama ba. Me yasa? Saboda akwai surori da dama waɗanda ba su sauka a Makka balantana Madina. Akwai wanda suka sauka a Tabuka, akwai wanda ta sauka a Baitul Maqdis. Waɗanda suka sauka a wajen Makka ko a wajen Madina to su ko me za a kira Yesu? Kamar yanzu surar da ta sauka a Baitul Maqdis, masallacin Qudus, da wanda ta sauka a Tabuka, da wanda suka sauka a wajen Makka, me za a kira Yesu, Makkiya ko Madaniya? Don haka malamai suka mai da wannan fada ta farko gefe cewa ba za ta samu gunzama. Haka fada ta biyu na cewa duk surar da ke da ya ayyuhan nas za mu kiraye ta sura makkiya, wadda ke akwai ya ayyuhan ladhina amanu mu kiraye ta da sunan sura madaniya, ita ma wannan fada ba ta da gunzama. Domin ga suratul nisa, suratul nisa sura ce madaniya, kuma farkonta shi ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Haka idan ka dauki suratul hajji, sura ce madaniya, sura ce makkiya, suratul hajji sura ce makkiya, kuma a cikin ta karshen ta ya ayyuhal ladina amanu rkahu wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Don haka fada ne rijaye fada ta uku, dukkan abin da ya sauka na alqur'ani kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina, to shine ake kira sura makkiya. Sawa koda a Madina ta sauka kafin ayi hijira, to sunan ta sura makkiya. Duk surar da ta sauka bayan an yi hijira zuwa Madina, koda a Makka ta sauka, to sunan ta sura madaniya. Wannan shine kaida. To a takeice, ita wannan sura, sura ce makkiya. Wato ita wannan sura a jerin saukar surori na alqur'ani sura ce ta 84, sura ce ta 84 a jerin saukar sura ɗaya bayan ɗaya daga cikin surorin alqur'ani. Amma a bangaren lissafi sura ce ta 30, amma a wajen sauka sura ce ta 84. Ta sauka bayan saukar suratul inshiqaq, sannan kuma gabanin suratul ankabut, ma'ana ta riga yi suratul ankabut sauka, an gane, sannan kuma ta biyo bayan wato suratul inshiqaq. Wato gamar abin da ya shafi adadin ayoyinta, ita wannan sura a lissafin malaman Madina da malaman Makka tana kunshe da aya 61. A cikin lissafin mutanen Sham da mutanen Basra da malaman Sham da malaman Basra da malaman Kufa, wato tana kunshe da aya 60. Sababin saukar ita wannan sura, kamar yanda wato hadisi ya inganta, wato a cikin Sunan Tirmidhi da Musnad na al-Imam Ahmad, wato riwaya ta Niyar ibn Mukrim al-Aslami, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa yayin da wato ita wannan sura ta sauka, suratul Rum, wato musulmi, wato sababin saukar ta, wato kasancewar Farisawa sun yi galaba akan Rumawa. Idan aka ce Faris ita ce daula ta Iran a yau, su ne Farisawa kenan, an gane ko? Daula Farisiya ita ce daula Iraniya a yau. Don haka wato kamar yanda Hausawa suke faɗa, kura ce ta lulluɓa da fatar tinkiya don ta yi ɓarna. Da kake ji suna faɗa, suna yayatawa a Baka cewa su suke wato su dawo da daula ta musulunci, ita Iran da sunan cewa wai su ne take ta kafa shari'a ta musulunci, wannan duk zance ne. A haƙiƙa abinda suke son su dawo da shi daular su ta maguzanci, daular su ta Farisiya, wannan shine hadafinsu, shine manufarsu. Shi musulunci nan sun zo sun karu da shi, amma a haƙiƙa sun yi hannun riga da musulunci. Ita ko wannan daula ta su ta Farisiya an karya ta ne a zamanin wato Usman Allah ya kara masa yadda a karkashin jagorancin Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda shine komandan kin yaki a wannan lokaci, wanda Allah ya ba mu'minai galaba a hannun shi aka kare wannan daula, wanda a wancan lokaci ita daula ta Farisa da daula ta Rum, kamar yanda ake faɗa ne a yau Amerika wato da Rasha, domin ana ganin a doron ƙasa a yau su ne dauloli guda biyu wanda a wajen ƙarfin makamman yaƙi babu wanda ya tunkare su. To haka Farisa da Rum suke a wancan lokaci. To sai ya kasance su Rumawa ahalul kitabi ne, saboda addini suke addini wanda yake na Kiristanci. Su kuma Farisawa maguzawa ne, bautar wuta shine aikinsu. To sai ya kasance su mu'minai suna ƙaunar Rumawa su yi galaba wato akan Farisawa, domin a lokacin nan akwai yaƙi tsakankaninsu. Kasan duk lokacin da wato masu ƙarfi biyu suka haɗe, to babu zaman lafiya, kowa so yake sai ya kaskanta ɗan uwan shi ya yi galaba a kan shi. Kamar yanda Larabawa suke faɗa, saifani la yajtami ani fi dindin, takobi biyu ba sa haɗuwa a cikin kube guda, ma'ana a gari guda ba a sarki biyu. To kowa so yake ya ga cewa shi yake sama da ɗan uwan shi, kamar yanda akwai musara'a hatta a yau tsakankanin daulolin nan guda biyu, Amerika da Rasha, kowa so yake ya murƙushe ɗan uwan shi ya zamanto shi yake sama, duk famar da suke kenan. To sai ya kasance su Rumawa suna da goyon bayan musulmi, musulmi suna so suna ƙaunar a ce wato Rum ta yi galaba akan Faris. Su kuma mushrikan Makka iya abinda suke so Farisawa su yi galaba akan Rumawa. Me yasa? Saboda su Farisawa wato duka tafiyarsu ɗaya, domin su ma masu bautar gumaka ne, kamar yanda Larabawa suke faɗa, inna tuyura ala ashkaliha taqau, tsuntsaye akan waɗanda suka yi kama da su suke sauka. In kaga tsuntsu ya sauka akan bishiya, to ka tabbata itacen wannan tsuntsayen da suke kan bishiyar wato danginsa ne. Ka taba ganin balbela ta je ta sauka cikin dangin angullai, ko mujiya ta je ta sauka a cikin dangi na waɗanda suke tsuntsaye wanda ake kiransu baiwar Allah? Kenan, don haka su musulmi, domin su Rumawa ahalul kitabi ne, suna da addini, don haka musulmi suke son Rumawa su yi galaba akan Farisawa. Su kuma mushrikan Makka suna son wato Farisawa su yi galaba akan Rumawa. Me yasa? Saboda su ma masu bautar gumaka ne, masu bautar wuta ne. To don haka a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda wato sai ya fito a cikin wato birnin Makka, sai yake faɗa wato sai ya ji wasu jama'a daga cikin Qurayshawa suna faɗa, sai suka faɗa ma Abubakar. Abubakar da ya karanta wannan aya Alif Lam Mim, aghulibati rumu fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, wasu jama'a daga cikin kafirin Qurayshawa sai suka ce ma Abubakar, zo tsakanin mu da ku wato ayi mudu, amma kafin Allah ya haramta mudu. Suka ce masa, abokinku wai suna nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raye cewa da sannu Rumawa za su yi galaba wato akan Farisawa a cikin wasu 'yan shekaru da za su zo gaba, kamar yanda Allah ya faɗa a wannan ayar. Domin a farko su Farisawa sun yi galaba akan Rumawa, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai saƙo ya zo masa daga gungun Ubangijinsa cewa nan da 'yan shekaru su ma Rumawa za su yi galaba akan Farisawa. To shi ne suke faɗa ma Abubakar, suka ce wai abokinku ya faɗa ya ce wai Rumawa za su yi galaba a kan Farisawa cikin wasu 'yan shekaru, suka ce ma Abubakar zo mu moda a kan haka. Mu baka wani abu, ka riƙe na dukiya, in har su Rumawan sun yi galaba a kan Farisawa kamar yadda kake nihi, to za ka riƙe wannan, mu ma kuma ka ba mu wani abu. Za mu riƙe, in Farisawa suka yi galaba mu ma mun ci. A lokacin nan Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ba su jinginar wata dukiya, su ma suka ba shi wata jinginar dukiya. Kenan a yi jiran lokaci ya zo. Suka ce ma Abubakar shekara nawa za ka sa. Wato Abubakar Allah ya ƙara masa yadda sai ya sanya masa shekara. Wato Abubakar Allah ya ƙara masa yadda sai ya sa masa shekaru shida. To waɗannan shekaru shida sai suka zo suka wuce ba tare da cewa su Rumawa sun yi galaba a kan Farisawa. Mushrikai sai suka kame wannan dukiya ta Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da suka riƙa a matsayin cewa ita ce jingina a kan modin da suka yi. A lokacin da shekara ta bakwai sai ya zo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce masa, Abubakar me ya hana ka sanya musu wato koma bayan haka, ma'ana koma bayan shekara goma. Domin in aka ce albiyu, kamar yadda wasu malamai suka faɗa daga uku zuwa bakwai, faɗa ta biyu suka ce daga uku zuwa tara, a faɗa ta uku abinda ke bayan goma shine, abinda bai kai goma shine ake kira da albiyu. Idan aka ce albiyu kenan, kaga uku ana iya kiran shi biyu, haka hudu, haka biyar, shida, bakwai a faɗa ta farko, a faɗa ta biyu kenan har takwas da tara za ka iya kiran shi biyu, a faɗa ta uku kenan abinda yake daga tara abinda ya zo uku za ka iya ce masa kenan albiyu. Don haka dai a magana mafi rinjaye a shekara tabo, a shekara bakwai ne daga saukar wannan sura, wato muminai suka yi galaba a kan, wato wannan Rumawa suka yi galaba a kan Farisawa a shekara ta bakwai kenan suka yi galaba. A lokacin nan wato an gane ko kenan suka yi galaba, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce me ya hana wato ka sanya musu abin da ke koma bayan haka, ma'ana koma bayan shekara goma, tunda shi Abubakar shekara shida ya sa musu, da shida ta yi wato ba a yi galaba ba a kan, ba a karar yaki ba aka yi galaba, shikenan sai suka rike wancan dukiyar kenan sun ci modi, amma kafin Allah ya haramta caca ne. To wannan a takaice wannan hadisi shine sababin saukar wato wannan sura, kamar yadda hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi, haka a cikin At-Tarikhul Kabir na al-Imam al-Bukhari hadisi ne ingantacce. Wato ita wannan sura tana kunshe da wasu abubuwa da take bayani a kansu. Abu na farko, kamar yadda bayani ya gabata, Ubangiji Ta'ala ya saukar da wannan sura domin farin cikin da mushrikai suka ringa yi a kan galaba da Farisawa suka yi a kan Rumawa, shi ne sababin saukar ita wannan sura kamar yadda bayani ya gabata. Ubangiji Ta'ala ya bayyana cewa ƙarshe kyakkyawa wato na Rumawa ne a kan su Farisawa, da sannan za su yi galaba a kansu bayan su galabar da suka yi a kansu. Sannan surar ta ci gaba da bayani akan wato nuna wauta ta mushrikai waɗanda suke da ƙarancin tunani da ƙarancin fahimta, wanda su iya kawai abinda suka zaɓa rayuwa ta duniya, ba sa lura da al'amura waɗanda suke faruwa yau da gobe, wanda yau da gobe wa'azi ne wanda yake mai zaman kanshi, wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake saita bayansa game da al'amura waɗanda suke faruwa. Sannan surar ta ci gaba da bayani akan ambaton wato al'ummu waɗanda suka gabata, yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halakar da su a sababin ƙaryatar da manzanninsa, wanda misali ne wanda ya isa wato ga waɗanda suka kangare ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ma'ana su ɗauki izina. Gaya waɗanda suka gabace su na al'ummu ba su kai labari ba a lokacin da suka ƙaryatar da manzannin Allah. To haka waɗanda suka biyo baya in sun bi sawunsu, to su ma ba za su kai labari ba. Sannan surar ta ci gaba da bayani game da abin da ya shafi alkiyama ta hanyar nuna ma jama'a dalailul wahdaniyya, abin da ya shafi ayoyi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yanda Ubangiji Ta'ala ya tsara wato ita wannan halitta ta duniya. Ubangiji Ta'ala ya halicci sama da ƙasa, sama Ubangiji Ta'ala ya saka taurari da rana da wata da sauransu, wanda wannan aya ce mai zaman kanta wadda take nuna kadaita ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani akan kwadaitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa akan cewa su yi ruku wato da wannan addini, addinin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yabe shi, ya jinjina masa cewa shine addini daya-daya wanda zai samu karkuwa a gunsa a gobe kiyama. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da buga misallai game da cewa Ubangiji Ta'ala mai iko ne akan rayar da matacci bayan sun rududdige sun zama ƙasa. Sannan mafi girman abin da surar ta kunsa dai bayani game da cewa shi wannan musulunci addini ne wanda Allah ya halicci bayansa a kan shi, cewa duk wanda ya nemi canza wannan addini ya rungumi wani addini na daban, to wannan ya nemi canza asalin halittar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya masa. Kowa da Allah ya halicce shi, ya halicce shi ne a matsayin musulmi, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, za mu iske aya fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitra, babu wani da ake aihuwarsa. Manzon Allah ya ce face ana aihuwar shi ne akan musulunci, duk wanda aka haifa to akan musulunci ake haihuwar shi, ma'ana duk wanda ya zo duniya yakan zo duniya a matsayin musulmi. Manzon Allah ya ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, mahaifansa ne suke maida shi ga Yahudi in an yi katarin Yahudawa ne, ko su maida shi dan mushan in sun kasance yan mushan, ko kuma ya zama ba maguje idan mahaifansa wato maguzawa ne. Manzo Allah sai ya karanta wannan aya fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, haka hadisi yana cikin sahihu Muslim. Ubangiji Ta'ala da kansa yake cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa, Ubangiji Ta'ala ya ce bayina gaba ɗayan su na halicci su a matsayin musulmi, yace fajitatuhum shayatinu fajitalatuhum aw kama qala, shaydanu ne suka zo musu suka zamar da su daga kan tafarkin da na dora su. To dan haka wannan shine mafi girman abin da surar ta kunsa na bayani, shine kasancewar kowa da ta sani Allah ya halicce shi a matsayin musulmi, sai dai bayan haka wato waɗanda suke jagorantar lamarin shi su rikida shi, su maida shi ba Yahudi, ko su maida shi dan mushan, ko su maida shi ba maguje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Wato Ubangiji Ta'ala na faɗa alif lam mim, wato waɗannan harfa na babbaku Ubangiji Ta'ala ya buɗa wasu surori daga cikin surorin Al-Qur'ani da su, domin nuna mana cewa Al-Qur'ani gagarbadan littafi ne, domin waɗannan harfa kamar yanda bayani ya gabata maganganu ke akwai kusan fada 30 akan cewa ga abinda waɗannan harufa suke nihi, kamar yanda Ibn Ashur Allah ya ji kansa ya hakaito waɗannan maganganu a cikin littafin sa na tafsir wanda ake kiran shi da suna At-Tahrir wa Talmir, tare da cewa a cikin waɗannan maganganu 30 dukkan waɗannan maganganu babu wani dalili da zai iya zama hujja akan cewa ga abinda harfan suke ne. Don haka malamai suka ce fada wadda take mafi rinjaye game da waɗannan harfa, zaka iya cewa harfa ne na babbaku wanda Allah ya buɗa wasu surori na Al-Qur'ani da su domin nuna gagara ta Al-Qur'ani. Domin Larabawa mushrikan farko sun kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma mu ce sun ƙaryatar da shi game da wannan littafi da ya zo da shi na Al-Qur'ani, cewa shi ne ya ƙagi wannan littafi, don haka ba su yarda da shi ba su amince ba. Ubangiji ta'ala ya kalubalance su akan cewa in har suna ganin cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne a karan kansa ya ƙagi wannan Al-Qur'ani, ya jingina ma Ubangijinsa cewa shi ya aiko shi da shi, to ai kada su manta cewa su ma Larabawa ne tamkar shi. Yaran da yake zance da shi na Larabci shi ne yaransu. Yaran da yake zance da shi harfan da yake zance da su su ne harfan da suke zance da su. Su ma su zo da kwatancin Al-Qur'anin da ya zo da shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala a farko ya kalubalance su cewa in sun isa su zo da sura 10. Suka kasa sauwa da sura 10. Aka sassauto su zo da sura 1 kwatancin sura ta Al-Qur'ani. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kai da suka kasa zawwa da sura 1 kwatancin sura ta Al-Qur'ani aka sassauto, Ubangiji ta'ala yace fal ya'tu bi hadisin mithlihi in kanu sadiqin. Su zo da wani zance kwatanci na kwatancin Al-Qur'ani in har sun kasance masu gaskiya, kamar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kagi wannan Al-Qur'ani. To dan haka anan kalubale ne Ubangiji ta'ala ya musu, gaya harfa ne wanda suke zance da su amma sun kasa fahimtar me harfa suke ne. Fada ta biyu shine in ma ko kuma ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Allah shine masani game da abin da yake nihi wato da waɗannan harfa. Domin wasu malamai sun sanya su daga cikin mutashabihat, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa huwal ladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun kunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shine yace alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Allah shine masani game da abin da yake nihi da waɗannan harfa. Sai yace ghulibati rum, wato arinjayi rumawa fi adnal ard, wato a cikin wata ƙasa mafi kusacin ƙasar Sham. An gane ko? Fi adnal ard, ma'ana cikin mafi kusacin kasar Sham. Abinda ake nihi da al-alif wal lam anan lil ahad al-ard, wato ana nihin kasar Sham. Domin kasancewar inda aka gwarza yakin tsakanin Surumawa da Farisawa yana cikin yankin kasar Sham, cikin Urdun kenan da Palestine, wanda kuma yana kusa da yanki wanda yake na ita kasar wannan Rumkin, wannan yanki anan ne aka gwauza yaki. To shine anan Ubangiji ta'ala yace ghulibati rum arrijayi rumawa fi adnal ard, wato a wata kasa wadda take mafi kusaci da kasar Sham. Abinda ake ne da al-ard anan kasar Sham. Ubangiji ta'ala yace wa hum, wato su ma rumawan min ba'di ghalabihim, bayan rinjayar da aka musu sayaglibuna, Ubangiji ta'ala ya ce da sannu su ma za su yi rinjaye akan abokan gabansu su ne Farisawa, fi bibi sinin a cikin wasu 'yan shekaru, a cikin wasu 'yan shekaru kenan daga uku wato zuwa tara kenan. wanda kuma abu wanda yake fada mafi rinjaye wanda riwayoyi suka tabbatar a shekara 7 ne, wato su Rumawa suka yi galaba akan Farisawa, kamar yadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa da sannin su ma za su yi rinjaye kamar yadda aka yi rinjaye a kansu. Shine yace wa hum, wato su ma Rumawa, min ba'di galabihim, wato bayan kenan rinjayen da Farisawa suka yi a kansu, sayaglibuna, Ubangiji ta'ala ya ce da sannin su ma za su yi rinjaye a kansu, fi bi isnin, a cikin wasu ɗan shekaru. Sai ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, wato al'amarin ga Allah yake, min qablu, wato gabanin galaba ta su Rumawa akan Farisawa, wa min ba'du, haka bayan galabar da suka yi, ma'ana gaba ɗaya al'amari ne wanda yake hannun Allah, ma'ana Ubangiji ta'ala da hukuncinsa da alkadarin shi shine ya kaddara haka, shine ya tsara haka, domin komai a hannun Allah yake, shi yake gudanar da shi. Kenan galabar da su Farisawa suka yi akan Rumawa, to wannan al'amari ne na Allah. Haka galabar da su Rumawa suka yi akan Farisawa bayan haka, wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah, shine ya hukunta, shine ya kaddara. Ba wani karfin makamman yaki bane, ba wani salo bane ba wanda yake na iya yaki da sauransu, a nasara a hannun Allah Subhanahu wa ta'ala take, kamar yadda yace anan da yace wa yawma idhin, yace a wannan rana, yafrahul mu'minuna, mu'minai suke farin ciki, bi nasrillahi, wato game da nasara ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya ba Rumawa akan Farisawa, domin mu'minai wato sun kasance sun cika da farin ciki da murna a wannan yinin da su Rumawa suka yi galaba akan Farisawa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa yawma idhin, a ranar da Rumawa suka yi galaba akan Farisawa, yafrahul mu'minuna, mu'minai suna ta farin ciki, suna murna, suna jin daɗi, bi nasrillahi, da taimakon Allah da ya ba wato su Rumawa, domin Rumawa ma'abuta addini ne, suna addinin Kiristanci a wannan lokaci. Sai yace yansu man yasha, Ubangiji ta'ala shi ke ba da nasara ga wanda ya so daga cikin bayinsa, domin nasara a hannun Allah take, kamar yadda ya faɗa wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim, nasara bata zamanto ba face daga wajen Allah take, al-aziz, wanda yake kasaitacce, wanda ke sama da kowa da komai, da rinjaye, wanda ba a rinjayarsa, kuma mai hikima, wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Don haka ba wani yawan makamman yaki bane yake ba da galaba, ba wasu dabarun yaki bane suke ba da galaba, wannan duka sababi ne. Sababi kuwa dole ne mutum ya kama, sannan ya dogara ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga dama sababin da ka kama ya yi amfani, ya yi tasiri. In bai ga dama, duk abin da ka mallaka na makamman yaki da duk iya dabarunka na yaki, in Allah bai ga dama ba, wanda yake kasa da kai sai ya yi galaba a kanka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ba mu'minai galaba a kan kafiran Makka a ranar yakin Badar, kafiran Makka sun fito da dawakai 70, wato da raƙuma 100 suka fito da su, raƙuma 700, dawakai 70 da raƙuma 700 suka fito da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma gaba ɗaya da sahabbansa, iya abin da suka fito da su, raƙuma 70 wato da dawakai 2, an gane ko, iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da su, kuma adadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya su 313, su kuma kafiran Makka su 950. Amma Ubangiji ta'ala ya ba mu'minai tare da karancin tanadi, tare da karancin adadi, Ubangiji ta'ala ya ba su galaba wato akan abokan gabansu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayyana mana cewa haka aya ce mai zaman kanta, wanda ya ishi mai hankali ya dauki izina, ya san komai a hannun Allah yake, kamar yadda yace kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. Shi ne anan ya ce bi nasirillahi, wato mu'minai suna farin ciki a wannan yini, wato da nasara ta Ubangiji Ta'ala da ya ba Rumawa akan Farisawa, yansuru man yasha, Ubangiji Ta'ala shike ba da nasara ga wanda yaso daga cikin bayinsa. Don haka anan duk lokacin da mutum ya dogara akan abin da ya kama na sababi, to ba zai kai labari ba. Indai kana ganin cewa wayanka da dabararka da tanadinka da kai shine zai baka galaba, shine zai fitar da kai, to bayan da za a yi kai labari, duk wanda ya nuna cewa ya isa ya kai, to Allah sai ya nuna masa cewa shi ba kowa bane. Kamar yanda mu'minai bayan an bude Makka da yaki, an kafa daula ta musulunci, an samu mabiya, aka wuce yakin Hunay. A ranar yakin Hunayn, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da adadin sojoji waɗanda suke masu yawa da makamman yaki wanda sun wuce a lissafa. To a ran nan sai aka samu wasu daga cikin mu'minai suna faɗa, suna cewa in dan karancin tanadi da karancin adadi a da ake galaba akan mu, suka ce to ayo ba za a yi galaba ba akan mu. Suka ga cewa abokan gaba da suka sa gaba wankin hula ne wanda ba zai kai su hantsi ba, suka dan sa jiji da kai a cikin kawunansu, a cikin tunaninsu suna ganin cewa ai ba wani aiki ba ne ba wanda zai kai su, wato ba wani kai ruwa rana ba ne, kai tsaye za su gama da kafirai su koma wurinsu. Ubangiji Ta'ala a sababin wannan jiji da kai da suka yi, Ubangiji Ta'ala sai ya nuna musu cewa to su fa ba su bane, galaba da nasara a hannun shi suke. Da aka fara gwabza yaki, sai ga ya an fatattaki mu'minai gaba ɗayansu sun fita da gudu, sun juya baya, suka juya baya, ba wanda ya sha daga a ran nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan alfadararsa da wasu ƴan tsiraru daga cikin sahabbai waɗanda ba su wuce a lissafa ba, su kaɗai ne suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na daga cikinsu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kiransu, ya ringa cewa bayin Allah ku dawo, duk wanda ya dawo ya kai ɗauki akan makiya, manzon Allah ya ce sakamakon shi aljanna. To shi ne Ubangiji Ta'ala yake ambata mana a can cikin suratul Tauba, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وإنه تعالى يأتي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة, kusan da cewa fa tabbas Ubangijinku ya taimake ku, ya ba ku nasara akan makiyanku a wuraren yaƙi na daban-daban wanda sun wuce lissafi. Sai ya ce wa yawma Hunayn, ya ce ku tuna ranar yaƙin Hunayn, iza a ajabatukum kasratukum, yayin da yawanku wato ya sanya muku jiji da kai, kuna ganin cewa wankin hula ne ba zai kai ku hantsi ba, falam tubni ankum shay'an, yawan ku bai kulla muku komai ba, wa baqata alaikum al-ardu bima rahabat, kasa duk fadinta ta musu kunci, ta muku kunci, kuka rasa inda za ku saka kanku, makiya sun sayo ku gaba, kuma wallaitu mudbiri, sannan kuka juya baya kuna masu gudu. Bayan haka kuma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, Allah sai ya saukar da nutsuwar shi ga manzon shi da mu'minai, Ubangiji Ta'ala ya saukar da ya karfafi manzan shi da mu'minai da wata runduna ta musamman ta mala'iku wanda ku ba ku ganinta, wa azaba allazina kafaru, Ubangiji Ta'ala ya azabtar da waɗanda suka kafirce masa a sababin wannan runduna da ya saukar ta mala'iku, wa zalika jazaul kafirin, wannan kuma sakamako ne na kafirai tun daga nan duniya kafin makoma lahira. Don haka nasara a hannun Allah take, amma a kama sababi, a kama sababi, duk wani abu wanda ya kamata da dubarun yaki a tanade su, amma nasara a hannun Allah take, kar a dogara akan abin da aka tanada na sababi. Shine yace yansuru man yasha, Ubangiji Ta'ala shike ba da nasara ga wanda yaso daga cikin bayinsa. Sai yace wa huwa al-azizur rahim, wato Ubangiji Ta'ala shine kasaitacce mabuwayi wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayensa. Ar-Rahim kuma shine majiƙai game da bayinsa mu'minai, da haka ya ji kan bayinsa Rumawa ya ba su galaba akan makiyansu Farisawa. sai yace wa'adallah alkawali ne na Allah da yima bayinsa la yukhlifullahu wa'ada ubangiji ta'ala ko baya saba alkawalin sa duk alkawalin da yi baya saba walakin aktharun nas la ya'lamun sanadi mafi yawa mutane ba su san da haka ba ba su san da cewa ubangiji ta'ala in yayi alkawali baya saba alkawali shi yayi alkawali cewa rumawa nan gaba za su yi galaba akan farisawa kuma haka al'amarin ya tabbata sai yace ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya kawai iya abinda suke da sani shine ya'lamuna zahiran suna da sanin abu wanda yake bayyane min alhayati ad-dunya na rayuwar duniya iya rayuwar duniya ita ce kadai abinda suka sani sun san yanda wato za su yi kasuwa sun san yanda za su wato juya kasa su yi noma sun san yanda za su yi gine-gine dukkan wani abu wanda yake na rayuwar duniya kawai shine iya tunaninsu shine yace ya'lamuna zahiran sun san mabayyani min alhayati dunya wato game da rayuwar duniya sai yace wa hum anil akhirati mughafilun ubangiji ta'ala yace su wato game da yini na karshe ubangiji ta'ala yace maraukana ne ba sa tanaji saboda shi ba sa tunani game da shi kuma ba sa masa tanaji dan haka duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala tunaninsa tunani ne wanda yake takaitacce domin ya shahilci inda aka dosa kawai shi iya abin da yake gaban sa rayuwa ta duniya yaya za a yi ya ji dadi da rayuwar sa ta duniya amma ya raukana game da rayuwa ta dindindin ita ce rayuwa ta kiyama shine ubangiji ta'ala yace ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya suna da sanin abin da ke bayyane na rayuwar duniya komai na jin dadin rayuwar duniya sun san yanda za su shirya shi amma wahum anil akhirati mughafilun ubangiji ta'ala yace su game da yini na karshe wato maraukana ne ubangiji ta'ala yace awalan ya tafakkaru fi anfusihim wai shin yanzu ba sa tunani game da karan kansu game da halittar ubangiji subhanahu wata'ala ya musu ai shi dan adam inda zai tsaya yayi tunani yayi nazari ya lura to shi kanshi aya ce mai zaman kanta wanda take nuna girman ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitar shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa fi anfusikum afala tubsiru game da kawunan ku ubangiji ta'ala yace akwai aya wanda take nuna kadaitata afala tubsiru na ubangiji ta'ala yace yanzu ba ku lura yanzu misali idan ka dauki wannan tafin hannu aya ce mai zaman kanta inda mutum zai tsaya ya lura wannan tafin hannu kadai ya isa ya nuna masa girman ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitar shi yanzu tafin hannu da shi zaka dafa abu ka ji in mai dumi ne ko ka ji mai sanyi ne ko ka ji mai tauri ne ko ka ji mai laushi ne ga ya duka na'ura ɗaya ce wadda Allah ya halitta maka amma irin waɗannan abubuwa nake rage-ran bature ma na'ura ta auna zafi daban take ta auna sanyi daban take wadda za ta dafa ta ji abu yana da laushi daban take wadda za ta dafa ta ji abu yana da tauri daban take amma kai hannu ne ɗaya Allah ya maka shi ta hanyar shi zaka bambanta wannan abu idan ka dauki harshe da shi zaka dandana abu ka ji yana da zaki ko yana da yami da sauran abin da yake kama da haka kuma banda sauran amfanin da mutum yake da harshe dan haka ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala game da halittar dan adam sun wuce a lissafa sun wuce a lissafa shine anan ubangiji ta'ala yace awalan ya tafakkaru fi anfusihim washin yanzu ba sa tunani game da halittar kawunan su yanda Allah ya halicce su dan haka a can ubangiji ta'ala ya sanya mana me kokonto game da alkiyama ubangiji ta'ala yace to yayi nazari game da asalin halittar Allah ya masa wannan zai zame masa aya dalili wanda zai tabbatar da cewa ubangiji ta'ala ne iko ne akan da alkiyama kamar yadda yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma ala aya da haka shine yace awalam ya tafakkaru fi anfusihim shin yanzu ba sa tunani game da halittar kawunan su su gane girman ubangiji subhanahu wata'ala suka dai tashi a cikin ibada ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi
sammai bakwai da kassai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu ubangiji ta'ala bai halicce su ba illa bil haqqi sai domin tabbatar da gaskiya wa ajalin musamma kuma sai domin lokaci wanda yake abin ambato shine alkiyama makasudin halittar sammai bakwai da kassai bakwai da abin da ke tsakankanin su shine tabbatar da adalci sannan kuma dan tabbatar da yini na alkiyama hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala rayuwa ta duniya ba an yi zo bane ba kawai haka ayi a watsi wanda yayi aiki na kwarai da wanda yayi aiki na banza a wayi gari sun zama daya shi wanda yayi munana aiki babu wani mummunan sakamako da zai hadu da shi wanda yayi kyautata babu wani kyakkyawan sakamako da zai hadu da shi wannan ya ci karo da hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sammai bakwai da kassai bakwai da abin da ke tsakankanin su Allah ya halicce su saboda tabbatar da gaskiya shine adalci duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa kuma dan tabbatar da ajali wanda yake abun ambato shine alkiyama kowa ya hadu da sakamakon wato ya girbi sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun shine yace ma khalaqallahu as-samawati wal arda ubangiji ta'ala bi halicci sammai bakwai wal arda da kassai bakwai wama bainahuma da duk abin da ke tsakanin su na halittu illa bil haqqi sai domin tabbatar da gaskiya shine adalci wa ajalin musamma kuma dan tabbatar da lokaci wanda yake abun ambato shine alkiyama sai yace wa inna kaseeran minan nasi lalle mayawaita daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijin su la kafiruna lalle masu kafircewa mafi yawan mutane basu yarda ba basu amince ba game da haduwa da ubangiji cewa basu yarda ba cewa nan gaba akwai wata rayuwa bayan mutuwa shine yace wa inna kaseeran minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijin su alkiyama la kafiruna lalle masu kafircewa da basu yarda ba basu amince ba sun dau cewa iya rayuwa kawai rayuwa ta duniya babu wata rayuwa nan gaba in hiya illa hayatuna dunya la mutu wa nahaya wama yuhlikuna illa ad-dahr suka ce babu wata rayuwa kawai sai wannan rayuwa ta mu ta duniya mu mutu mu rayu ma'ana sai ka mutu in an samu wasu shekaru wani jikan jikan ka kuma ya aiho ka hallo ka sake rayuwa hallo in ka mutu shekaru in suka yi hallo wani jikan jikan ka kawai shi ma ya haifo ka yana haka ne kawai abu ne yake jijjuyawa su riya abin da suka dauka suka ce ba abin da ke halakar da mu kawai illa zamani yau da gobe kenan in mutun ya kai wani lokaci sai ya mutu kuma sannan zuwa wani lokaci hallo ya dawo ya sake rayuwa to shine ubangiji ya ta'ala yace wa inna kaseeran minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijin su la kafiruna lalle masu kafircewa ne awalam yasiru fil ardi ubangiji ta'ala yace shin ba sa tafiya a ban kasa fayanzuru si nazari kaifa kana aqibatul ladina min qablihi yaya karshen wadanda ke gabanin su na al'ummu ya kasance ma'ana su yawo ta duniya su yawo ta duran kasa su ga cewa al'ummun da suke gabanin su yaya karshen su ya kasance irin mutanen annabi da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih da mutanen annabi Shu'aib da sauransu yaya karshen su ya kasance kamar yadda ubangiji ta'ala yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur shine yace awalam yasiru fil ardi shin yanzu ba sa tafiya a ban kasa fayanzuru si nazari kaifa kana aqibatul ladina min qablihi yaya karshen wanda ke gabanin su na al'ummu ya kasance ubangiji ta'ala yace kanu ashadda minhum quwwa wadanda suka gabace su na al'ummu ubangiji ta'ala yace sun kasance sun fi su tsananin karfi wadanda suka gabaci wannan al'umma sun fi wannan al'umma tsananin karfi ka dau adawa mutanen annabi Hud yanda dan tsananin karfi suna ganin cewa babu duk wata kashedi da barazana da annabi Hud alaihi salam yake musu to ashirye suke a yanzu ma azabar Allah ta zo za su iya karewa kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa fa amma adu fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Haka in ka dauki samudawa mutanen Annabi Salih, zawwa suke surari ke dutse su maida shi daki, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace wannan watan hituna jibala buyuta, kuna rari ke dutse ku maida shi matsayin daki, dutse girman shi sai su zo su rari ke shi a maida shi daki saboda tsabar karfi da kwarewa a wajen ci gaba akan abin da ya shafi rayuwa. Shine Ubangiji Ta'ala yace kanu ashadda minhum quwwa, waɗanda ke gabanin su na al'ummu sun fi su tsananin karfi, wa atharul arda, Ubangiji Ta'ala yace kuma sun wato burcika kasa, ma'ana sun tona ta. Idan aka ce isaratul arda shine a sanya hauya kenan a burkita kasa domin noma, shine yace wa atharul ard, sun tona kasa kenan domin noma, wa amaruha, sun rayar da ita akthara mimma amaruha, sama da yanda su suka rayar da ita, ma'ana waɗanda suka gabaci wannan al'umma sun tona ƙasa sun rayar da ita sama da yanda wannan al'umma ta rayar da ita. Ubangiji Ta'ala yace wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, manzannin su wanda Ubangijin su ya aiko musu sun zo musu da hujjoji waɗanda suke masu gamsarwa, amma suka ƙaryatar da manzannin Allah, kuma abin da ya biyo baya ita ce hallaka. Ubangiji Ta'ala ya ce fa ma kana Allahu liyuzlimahum, Ubangiji Ta'ala bai zamanto ba da zai zalunce su game da hallakarwar da ya musu, walakin kanu anfusahum yuzlimun, sani dai su ne suka kasance suke zaluntar kawunan su akan ƙaryatarwar da suka ma manzannin Allah, inda sun gaskata manzannin Allah sun karɓi sakon da Ubangiji Ta'ala ya turo da manzannin sa, da hallaka ba za ta same su ba. Kenan su ne suka zalunci kawunan su game da ƙaryatar da manzannin Allah, don haka Ubangiji Ta'ala ya halakar da su. Shine anan yace wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, manzannin su wanda Ubangiji Ta'ala ya turo musu sun zo musu da hujjoji masu gamsarwa. Fa ma kana Allahu liyuzlimahum, Ubangiji Ta'ala bai zamanto ba da zai zalunce su game da halakarwar da ya musu, walakin kanu anfusahum yuzlimun, sani dai su ne suka kasance suke zaluntar kawunan su. Domin duk wanda ya ƙaryatar da manzannin Allah to ƙarshen shi taɓewa da halaka, kuma bai zalunci kowa face kansa ba. Thumma kana aqibatan ladina asa'u su'a, Ubangiji Ta'ala yace sannan as-su'a, wato wadda ta kai matuƙa a wajen muni, ita ce mutar jahannama. Ubangiji Ta'ala yace ta kasance aqibatan ladina asa'u, ita ce ƙarshen waɗanda suka muna na aiki tsakaninsu da Ubangijinsu. As-su'a suna ne daga cikin sunayen mutar jahannama, in aka ce as-su'a wadda ta kai matuƙa a wajen muni kenan, an gane ko? Ismu tafdhil ne lil mu'annath, idan ka ce aswa namiji kenan mafi muni, idan mace ce ce sai ka ce as-su'a, kamar yanda in ka ce ahsan namiji kenan mafi kyau, idan ka ce al-husna wadda ta kai matuƙa a wajen kyau mace, don haka aljanna Ubangiji Ta'ala ya kira ita da suna al-husna, lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada, wa tasifu alsinatuhum al-kadhiba anna lahum al-husna, da can fadarsa da yake cewa liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil-husna. Shine anan yace thumma kana aqibatan ladina asa'u su'a, as-su'a kenan shine ismu kana, khabar inda kenan aqiba shine yace sannan as-su'a mutar jahannama, kana ta kasance aqibatan ladina asa'u, ita ce karshen waɗanda suka mugunta ayyuka tsakaninsu da Ubangijinsu. An kazzabu bi ayatin la, domin sun ƙaryatar da ayoyin Allah kenan anan, bi an kazzabu bi ayatin la, ko kuma li an kazzabu bi ayatin la, domin ƙaryatar da ayoyin Allah da suka yi, ko kuma bi an kazzabu bi ayatin la a sababin ƙaryatar da ayoyin Allah da suka yi, don haka wutar jahannama ta zamanto ita ce ƙarshensu. Wa kanu biha yastahzi'un, Ubangiji Ta'ala ya ce bugu da ƙari sun kasance suna izgili game da ayoyin Ubangijinsu, don haka kenan makomarsu ta munana. Allahu yabda'ul khalqa, Ubangiji Ta'ala shi ke farar halitta, wato a farko ba tare da ya ga misalinta a wajen wani, kuma yu'iduhu, sannan kuma shi ne yake dawo da ita kamar yadda take bayan ta rududdige ta zama ƙasa. thumma ilaihi turja'un, sannan kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku ya sakauta ma kowa da irin aikin sa. Wa yawma taqumu as-sa'atu, Ubangiji ta'ala yace ba su labari game da yinin da alkiyama ke tabbata. Yubdisu al-mujrimun, aran nan wato kangarari suke yanke kauna game da dukkan wani alkhairi, aran nan suke yanke kauna game da jinkan Allah. Idan aka ce al-mujrim shine kangarari wanda yake zawa da ayyuka waɗanda suke miyawu, to duk waɗanda suka kangare ma Ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama za su yanke kauna game da duk wani alkhairi, za su yanke kauna game da jinkan Allah. Shine yace wa yawma taqumu as-sa'atu, ba su labari game da yinin da alkiyama ke tabbata. Yublisul mujrimun, a ran nan wato kangarari suke yanke kauna game da duk wani jinkai na Ubangiji. Don haka in aka ce al-iblis shine yanke kauna, don haka iblis ba a ce masa ba iblis face domin ya yanke kauna da jinkan Allah, don haka ake ce masa iblis. Ai al-yaqisu min rahmatillahi azza wa jalla, shine yace a ranar da alkiyama ke tabbata, a ran nan kenan waɗanda suka kangare ma Ubangiji suke yanke kauna game da jinkan sa. Wa lam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a, a ran nan ba su da wasu masu ceto min shuraka'ihim, wato daga cikin gumakansu, domin tsakaninsu da gumakansu za su yi bara'a, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa kanu bi shuraka'ihim kafirin, wato sun zamanto masu kafircewa game da wato abokanin tarayyar gumakan da suka bauta ma, a ran nan za su yanke kauna, kowa zai zamanto yayi bara'a da dan uwansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a baya, su tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu'u wa ra'u al'azaba wa taqaffa'at bihim al'asbab, wanda ya bi da wanda aka bi a ran nan za su yi bara'a, kowa ya kaɗi gabansa, kuma kowa daga cikinsu yana tsine ma juna. Shine yace wa lam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a, wato ba su da wasu masu ceto min shuraka'ihim daga cikin allolin nasu waɗanda suka bauta ma. Wa kanu bi shuraka'ihim kafirin, kuma sun kasance masu kafircewa game da wato allolin nasu waɗanda suka bauta ma, a ran nan za su kafirce musu, ba su ba su. Ubangiji ta'ala yace wa yawma taqumu as-sa'a, a ranar da kiyama ke tabbata. Yawma idhin, a wannan yini ya tafarraquna, wato bayi za su rarraba, mu'minai za su yi wajen dama, wato su nufi aljanna Allah ya sanya mu a cikin su, duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji za su yi wajen hagu, makomarsu ita ce wuta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa mutazul yawma ayyuhal mujrimu, shine yace wa yawma taqumu as-sa'atu, a ranar da kiyama ke tabbata. Yawma izin, a wannan yini ya tafarraquna, bayi suka rarraba, ɗan aljanna su yi wajen dama, ɗan wuta su yi wajen hagu, wannan kuma bayan an yi hisabi. Fa amma alladhina amanu, sanadi waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilu salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da Ubangijinsu, fa hum fi raudatin mubaruna, Ubangiji ta'ala ya ce a wannan yini suna cikin wani dausayi, ana faranta musu zuciya, ana faranta musu rai. Rauda ne ake nihi aljanna kenan, fa hum fi raudatin mubaruna, Ubangiji ta'ala ya ce suna cikin wani dausayi, yuhubaruna, ana faranta musu rai game da ni'imomi na Ubangiji, Allah ya sanya mu cikinsu. Sai ya ce wa amma alladhina kafaru, sanin dai waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, wa kadzabu bi ayatina, suka karyatar da ayoyinmu, wa liqa'il akhirati, suka karyatar da haduwa ta yini na ƙarshe shine alkiyama, fa ula'ika, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan fil azabi, a wannan yini suna fil azabi, game da azabar Allah, mudaruna, ababan zai kewaye, ma'ana za a zo da su a dosa su cikin azabar Allah. Shine yace wa amma alladhina kafaru, sanin dai waɗanda suka kafirce mana, wa kadzabu bi ayatina, suka karyatar da ayoyinmu, wa liqa'il akhirati, suka karyatar da haduwa ta yinin ƙarshe, fa ula'ika, waɗannan muhdaruna, ababan zai kewa ne fil azabi, cikin azaba za a zo da su cikin azaba ta Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya kare mu, ne ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.